zamu jiro wani akwai lokaci daga mahalarta amma za mu sanya insha Allah dan uwa mu da uku wanda za su yi lokaci a bangarori daban-daban wanda abu na farko za mu kalli malam Usman Baraba Kori wanda zai mana lokaci na minti biyu akan abin da ya shafi rike amana a bangaren gwamnati Allah ya sa mu
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna godiya ga malaman mu da suka zuwa karantar da mu wannan bangare na bana da ba mu cikin Afrika. A hakika aikin gwamnati yana cikin babban matsala. Kamar yadda malaman nan suka faɗa. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu cikin daga wannan matsaloli. Kamar yadda aka ambata matsalar rashin zuwa wajen aiki akan lokaci. Rashin zuwa wajen aiki akan lokaci da kuma in an je aikin ba a bashi haƙƙin da ya kamata a bashi to hakika da ya kasance cewa ma'aikata an kiyaye wannan haƙƙi na zuwa wajen aiki akan lokaci da kuma yin abin da ya kamata a lokacin da aka zo wajen aikin to insha Allah za a samu sauƙi sannan ita kanta gwamnati ya kamata ita ma ta rika ba da haƙƙin da yake a kanta a ce ma'aikaci ya yi aiki na tsawon wata ɗaya amma ba za a bashi albashin shi akan kari ba wani ma a ce an ɗauki mutum sabon ma'aikaci wanda yake an ɗauke shi an tura shi ƙauyen da ƙila dole sai ya yi amfani da kuɗinsa sannan ya je wannan ƙauye karanta to a ce ya ɗauki tsawon wata bakwai ba ba shi ko sisi ba to kaga wannan gwamnati ma tana yaudarar kanta ilimin da ake cewa ana ƙoƙarin farfaɗo da shi a ce baka al'amura su ƙara gaba to ta ina za su ƙara gaba malami na jin yunwa ga ɗalibi an ba shi abinci ya koshi ina ilimi zai ji kuma da kare ita ma gwamnati ya kamata ta gyara daga nan ta kankara Allah ya taimake mu assalamu alaikum
ta ga suna Allah ya saka da tsayi mun ji lokaci daga abin da ya shafi aiki na gwamnati Allah ya ba ikon kowane bangare gyarawa sannan bayan nan za mu buƙaci malam Umar Harun As-Salafi ya mana lokaci akan abin da ya shafi amana ta bangaren sana'o'i ana shi da kuma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To jama'a ko san sana'o'i duk wanda yake yin sana'a ya san yadda zai yi shi ta kuma ya san yadda zai mutu da ta. Idan ba sana'a ka bace yin wani aiki to sai za a yi shi da kyau ko kuma a mutu da shi. To na daga cikin amana kai da ka san idan kai ka za ka amu an mutu da ko da ko shi wanda aka yi wa bai sani ba to ka ji kuma Allah ka yi shi da kyau. Misali kana yin sana'a ta kalma akwai kila irin zamfin da in an sa takalma zai zauna amma in ka san ba shi kamata a sa ba kana sana'ar magunguna akwai irin maganin da in an sha zai yi amma ba irin shi guda ce ba misali kana sana'ar tela akwai irin ɗinki da in an yi ba zai warware ba irin aikin hannun nan akwai wanda in an yi zai warware amma zai dan zauna ba wani lokaci amma shi wanda kana ka bai sani ba to abinda ake nufi da wannan shi ne ka ji tsoron Allah ka yi shi yadda ya kamata wannan shi ne saboda a samu a ci abinci na halas mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a an sha addu'a shi dalilin fa da yasa shi ne an ce abincin shi haram tabbas haram shi abin da ya sha haram asali ma ma ya koyi shi ya ce da shi da haram to idan zai fara yana sallah yana kada hannu yana zubar da hawa ne ya ya za a samu addu'a kai ko so kake kana yana tsara Allah ya sa so ka ci halar a sana'arta ka ci halar a cikin rayuwarka da na yau da kullum misali na taɓa yin aiki a kan mai idan kana yin aiki a kan mai akwai za ka cuci mutum kuma bai sani ba amma kuma Allah ya sani idan kai direba ne na motar can kana akwai za ka yi abin da za a yi cutar ba sani amma kuma Allah ya sani haka sana'o'i suke dukkan sana'a mai ita ya sani da in ya yi ta ta yi kyau kuma ya san yadda jin ya yi ta tamu nana ko da kuma wanda aka yi wa wannan aikin bai dace ko da aikin kwano noma aka ba ka akwai yadda in ka yi kai ka san ya yi kyau kuma wanda ka yi wa zai ga alama akwai yadda in ka yi shi kai ka san bai kyau ba amma shi ne ba shi da to ka ji tsoron Allah ka kyau na aka saboda ka ci halarta ce ta yi ta ce da iyalan ka halas ka koma ga da Allah ba a tuhuma ka zalai ko kuwa Allah ta'ala ta shirye ta assalamu alaikum
sai ta ga kai na malami da gaba da samu kutace mana tsokaci shine Sheikh Malam Nura Sambo wanda ne tsokaci ne akan abin da ya shafi amana ta bangaren malami da kuma al'umma Allah shi ya tsare shi wajibi ne ka rinsa na masa kani ma wajen wanda suka iya kafin lokaci kana koya ta kake sami magana ka abin da ya shafi ilimi ko kusa masa ba tare da ka koya ba babu shakka ya tabbatar da mai yin haka kuma ya fitar da duk wanda suka je wajen sa dan su koya wajibi ne ka kuni ma sannan ka iya wani malami ya ce ya zungul gamu annar kutuba ta hadi akhafu hamil li idrakil umuri wallahi tarin shakuru sai an da fiha gawami da hakkiyar akalar fakiri wa marama al-quluma bi ghairi shaykin yasuddu an as-sirat al-mustaqim wa taltabis al-umur alayka hatta yakuna aqad min tim al-hakim duk mutumin da zai nemi ilimi ba tare da ko duk mutumin da zai magana kan ilimi kawai ta hanyar ya tara littafai yana karantawa bai je ya koya ba za a samu matsala wannan gaba kuma alhaqiqa yana da bukatar nan naga ga muda da ban ilimi da yawa za a ga mun kaura cewa karatu tukar fiqhu bal ma waɗansu musukansa suke yi saboda shi ya ki a yi masa irin wannan hawan kawara da dukkan kamban mutum dan ya yi haya a islam ko ya yi digiri a larabci ba a iya karanta askari ya gane sai ya koya wannan yasa sai ya ga ya koma gefe yana kyaman wannan dan amma sauran littattafai na addini bai ko ba bai koya ba irin waɗannan maraki da ya kamata ya haɗu da su a fara masa ilimi daga tushensa har zuwa inda Allah ta'ala ya tafi ya tsaya ba zai ce ba za a zo ana karatun asabar lahadi da asuba ko ana karatun tsakanin maghrib da isha duk ba zai ce ba da ya kai wani level na ilimi shikenan sai ya mallaki littattafai shi ma kawai sai ya rawani ya fara karantawa wannan babu shakka zalunta kai dole ne ka koya abu na farko dole ne ka faɗi gaskiya bayan ka koya duk abin da ka iya in an yi maka bayanin sa to ka faɗi gaskiya cikin amana ta ilimi dole ne ka yi aiki da abin da ka sani gurgudan ibanka abubuwa dana guda uku muhimmai ne ka koya in ka koya ka karantar da shi yadda ka koye shi ba tare da ka jirkita shi ba jirkita shi nau'i ne na yahudanci sun san ilimi kuma ba za su faɗe shi yadda suka san shi ba abu na uku ka tabbatar da cewa ka yi aiki da shi sauran al'umma ana bukatar amana ga kowannen mu kullum in an karanta wancan ayar innan baka ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idhukum bih wannan dan aya tana kada hanta ta kware da gaske musamman ma ruwaya ta inganta daga Abdullahi dan Mas'ud cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani wanda yace amana koya take ko mun kankantarta a rangobar kiyama za a sanya wacan nan amanar da yace a cikin wata doguwar rijiya mai zurfi ta wuta sai a ɗauki watan nan amanar sai a sa ta can ƙasa watan nan rijiyar sai shi kuma a ce da shi zai shiga aljanna amma ba zai shiga ba sai bayan ya shiga cikin watan nan rijiya ta wuta ya ɗauko amanar da ya ci ya hannanta ta gaba abotanta sawa'un matarsa ne ya ci amanar ta a ƴaƴansa ne dukkan waɗannan ɓangarori da malamin ya bayani to sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce sai ya shiga cikin rijiyar sai yayi kasa ya je can kasarta sai a suranta masa amanar da yake sai ya dauko a kafadarsa yana daddabo rijiyar ta wuta har sai ya zo sama zai fita
duk da zai fita sai wannan amanar da ya dauko sai ta zame sai ta koma cikin rijiyar zundun ta kara komawa kasa sannan sun mayan hawi ilaiha ya kara sukula sun burzanawa ya kara yin kasa yace ya kara dauko wannan amanar ya kara dawowa da ita gaba har sai ya zo sai fito da ita ta kara komawa haka zai yi abadan abide abadan abide abadan abide har haka zai har abada haka Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa ku karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir ad-Dimashqi karkashin wannan nan aya zaka jama'a kar mu ci amana amanar koda ta magana ce sahabbai ba sa cin amana koda kuwa amanar ta magana ce Allah ta'ala ya ba mu ikinci a yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
hadirin assalamu alaikum Allah barkatin sarki saka da alkhairi mun ji bayanai masu gamsarwa saura aiki Allah ya taimake mu akai Allah ya tsare mana imani dangane da abin da ya shafi tambayoyi tunda ban karanta ba ban wurin tantancewa dike ga zan ba Malam Ismail Ahmad dama dan ya karanta tambayoyi da basu wuce kadan ba dan malamai su so da ci akai kafin mu je gaba da
sannan mai tambaya ce ko akwai inda cin amana ya halasta kamar a bayan kasa in mutum bai ba za a dau mummunan mataki a kashi
sai dai ma'aikacin ma'aikacin ne idan ya yi wannan abin cin amana ce ga wannan ma'aikacin amma sai waɗansu shugabanni da ke samansa sai su sa shi ma'ana su tirsasa shi ya yi to ko mai tirsasa ka kai bi halasta ba an gane wannan bi halasta ba asalin ka gane wannan idan ka tabbatar da bi halasta ba sai a dawo babu irtikabul khafif jararrain wanda yake wannan shi kuma ba zai yi wa ba da an san shi kai tsaye eh ne ko a'a nan ba sai an kalli mai cince wani mai irin amana ne wannan mai yi abin da zai haifa idan kuma kai ne zai sababa da shi idan ba kai wani zai ba shi ne zai sa ka samu malami mai tsoron Allah ya baka matawa kan wannan amma ka san asalin da ya halasta ba. Allahu akbar.
Sai sabar sai mana.
Tambaya ta gaba.
Wadda ke cewa menene hukuncin albashi na saboda ba na zuwa wurin aiki sakamakon rashin tsaro a wurin
ku kaga wannan shi ma wajen aikin na kamar hannu kuma rashin tsaron mujmal ne wurin aikin na to musan kina ba ne rashin tsaron kuma a dunkula yake musamman irin rashin tsaro don haka amsan ta Allah idan ta farko ce asali idan ka je wajen aiki albashin ka halasta idan baka je kai wannan aikin ba haramun ka ci idan yanayin rashin tsaron ma'ana kana da haƙƙin a baka tsaro